أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساتي كفن توا تاردكو أتشنواني سابن شرن نافس وين رحمة شرن دكم باكو داما دومن أيكولة تنبيونكو زوا غمالا ودن دا سكشا في أدين ترايوا دومن سام مفتا كما نايا يكومن دا ساقوانين تنبيون ميري تكن لمبوبون وانا سفري تكو سفري biyari biyari biyar hudu 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 daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu da kuma adireshin email na fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna lahadi ne 22 ga watan jumada ula na shekara ta 1438 bayan hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 19 ga watan Fabrairu na shekara ta 2017. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda a koda yaushe shine yake samun dama domin amsa muku tambayoyin naku. Ni kuma sunana na Tsidir Sasan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akraman kallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أبانا في أنواع مأسوسة والعلم وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أشكل التاف سمي ذلكي ينا فتا ينا تشوى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Ma'ana babu wata musiba da ta da za ta samu sai da izinin Allah. Wato babu wata musiba da za ta auku sai da izinin Allah. Kuma duk wanda ya imani da Allah, Allah zai shiryar da zuciyarsa. Kuma Allah masanin komai ne. A wannan ayar a cikin ta Ubangiji Subhanahu Wata'ala yana bayanin cewa babu wani abin da yake faruwa a duniyar ƙasa mara daɗi face da izinin Ubangiji Subhanahu Wata'ala yake faruwa. Wannan yana shiga cikin imani da kaddara, wacce kowane musulmi dole ne sai yayi imani da ita yake zama musulmi. Tana cikin rukunan imani guda shida: siwal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, imani da kaddara alkhairinta da kuma rashin alkhairinta ko sharrinta. Imani da kaddara wani abu ne da musulmi suka ke banta da shi a cikin duk sauran addinai. Shine yadda da cewa ko menene ya same su, Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta wannan abin zai same su. Babu wani abin da zai same ka a rayuwarka, sawa'u mai kyau ne ko mara kyau, mai daɗi ne ko mara daɗi, face Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya riga ya rubuta faruwar wannan. Inda baya cikin abin da Allah zai ya rubuta faruwarsa gare ka ba zai faru ba. To wannan shi yasa mumini yake zama a cikin nutsuwa, yake tara hankalinsa ko da yaushe, bai cika bazama ba. Matukar akwai wani aqidar a cikin zuciyarsa, bai cika shiga wani hali na tabarbarewa ba. Matukar akwai wani aqidar a cikin zuciyarsa yayin da wani abu mara daɗi ya same shi, yakan fahimci cewa wannan shine kaddarar Allah. Kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkal almu'minun. Kace babu wani abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana, kuma shine majibincin al'amuran mu, kuma ga Allah kadai mu'mini za su dogara. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce wa'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Ka sani abinda duk ya same ka to bai zama damancin zai kuskure maka ba, abinda kuma duk ya kuskure maka to zai zama zai same ka ba. To wannan ita ce ma'anar fadar Allah subhanahu wata'ala wa man yu'min billahi yahdi qalba, wanda duk yayi imani da Allah to Allah zai shiryar da zuciyarsa. Wato wanda ya samu cikakken imani, wanda imanin nan ya kunshi wannan gaba da muke magana akan ta, imani da kaddara, to Ubangiji zai shiryar da zuciyarsa zai fahimci cewa abin da ya same shi na musiba din nan to daga Allah ne. Zai shiryar da zuciyarsa kan cewa abin da ya rasa din nan Allah bai yi zai samu ba. Zai shiryar da zuciyarsa akan cewa cutar nan da ta faru gare shi da Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta masa ba za ta faru gare shi ba. Shine wa man yu'min billahi yahdi qalba. Zai shiryar da zuciyar shi zuwa ga wannan fahimta. Haka Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma aka ruwaito ya fassara wannan gabar wa man yu'min billahi yahdi qalba. Saboda haka imani da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shi yake raya zuciya. Imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi yake taimakawa zuciya ta samu nutsuwa. Shi yake taimakawa hankali ya tattaru guri guda. Yayin da aka rasa imani da Allah subhanahu wa ta'ala to a lokacin rayuwa takan zama mara daɗi ga ɗan adam. Saboda duk sanda wani abin da zai same shi wanda yake mai ciwo to zai rasa hankalinsa. Zai iya jefa kansa cikin wata cutuwar da tafi wacce yake ciki. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ajaban li amril mu'min in amrahu kulluhu lahu khair in asabathu as-sara'u shakar fa kana khayran lahu wa in asabathu ad-dharra' sabar fa kana khayran lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace al'amarin mu'mini yana da ban mamaki. Idan wani abin farin ciki ya same shi sai ya yi wa Allah godiya, sai wannan ya zama masa alkhairi. Idan kuma wani abin baƙin ciki ko damuwa ya same shi sai ya yi haƙuri ya jure, wannan ma sai ya zama masa alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ba mai kuma samun wannan sai mumini. Don haka al'amarin mumini yana da ban mamaki saboda baya asara gaba ɗaya. Baya rasawa duka. Rayuwar ɗan adam ko da yaushe jujjuyawa take tsakanin abubuwan nan guda biyu. Bare yana cikin wata ni'ima wacce dole ne ya riƙa yi wa Allah godiya a kanta domin ta ɗore, ko kuma ya samu kansa cikin wani abin damuwa wanda dole ne ya yi haƙuri domin ya samu ladan haƙurin da zai yi. Idan mutum ya samu ni'ima ya kasance baya tuna wanda ya ni'imta shi da wannan ni'imar, to babu shakka wannan yana cikin butulu, yana cikin waɗanda suke butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala, waɗanda suke canza ni'imar da Allah ya musu da butulci. Lam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Saboda ka butulcewa Allah ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ni'imta ka da wata ni'ima, maimakon kai wa Allah godiya bisa ga wannan ni'imar ta hanyar yi masa da'a, yi masa biyayya, ta hanyar gudanar da wannan ni'imar cikin abin da zai jawo maka yarda Allah, sai kai wani abin da yake na saban Allah. Da yawa za ka ga ana irin wannan, wani Allah ya bashi ni'imar yin aure, sai ka ga bukukuwan da za a yi na aure ciki suke da saban Allah. Ko Allah ya bashi ni'imar haihuwa, sai kaga abin da za a yi na murnar haihuwa cike yake da saban Allah. Ko Ubangiji subhanahu wataala ya bashi wani abu na shugabanci, maimakon ya yi wa Allah godiya ta hanyar ya kiyaye dokokinsa, to a lokacin ne ma ya samu damar keta wasu dokokin na Ubangiji wanda da watakila bai da su. Ko Allah ya masa ni'imar dukiya, maimakon ya gode wa Allah ta hanyar yi masa biyayya, sai kaga ya saba wa Allah, ya shiga saban Allah da wannan abin da Allah subhanahu wataala ya bashi. To kaga wannan shine tsabar butulci, wanda idan mutum yana yin wannan to ƙarshen sa ba zai yi kyau ba. Ma'anar ƙarshen sa ba zai yi kyau ba, ko dai tun anan duniya Allah subhanahu wataala ya nuna masa sakamakon butulcin sa ya dawo ya zama abin tausayi, ko kuma a'a Ubangiji subhanahu wataala ya sai masa talala har zuwa lokacin da ya zo mutuwa, a lokacin zai yi da na sani, da na sani kuma kiyaci a baya ake barinta, a lokacin zai yi da na sanin da ba zai amfane shi ba. Saboda kaga wannan butulci da yayi bai haifar masa da mai ido ba. Haka nan ko mutum ya kasance a cikin wani hali na wata damuwa ko Allah ya jarabe shi da wata musiba, shi kuma abin da ya kamata yi a lokacin shine hakuri, ya jure, ya maida al'amari ga Allah subhanahu wata'ala. Allah ce wa bashiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن يجي سبحانه وتعالى كي وما صحب قولي البشر سنة وأن إذا متى مصيبة تساميسو سكن شيء للمو نألاني وتهالت السني كوباين سني كوبلك سني ليه سنحك سيد ديه قدام آدم شيني معنى إنا لله wa inna ilaihi raji'un, kuma zuwa gare shi ne muke komawa. Saboda haka mu gaba ɗayan mu da duk abin da muka mallaka da duk abin da muka tara, karshe dai zamu tattaru ne mu koma gare shi. In wani abu ne anan zamu bar shi. To Allah subhanahu wata'ala ce to waɗanda suke faɗar irin wannan bayan hakurin da suke yi, Allah subhanahu wata'ala ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim, wadannan suna da yabo bayan yabo da Ubangiji zai yi musu. Ubangiji zai yabe su a gurin mala'ikunsa, zai yabe su a cikin wanda dazo da yafi da yake mafi alkhairi. Sannan kuma suna da wata rahama ta musamman da Ubangiji zai kebance su da ita. Wadannan sune shiryayyu, sune suka san abin da suke yi. To haka yake kamata ga wanda yake cikin wani abu wani rashin dadi ya san cewa jaraba ce ta Ubangiji. Dukkan wanda Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da wani abu ya fahimci cewa kafin ya jarrabe shi ya jarrabo su ire-iren sa da yawa, ba wani abu ne da shi ta kansa aka fara, a'a wani abu ne da ya sha kasancewa ya sha faruwa. Kuma kai ya dauka cewa wani abu ne na kiyayya da Ubangiji yake masa shi yasa ya jarabe shi da asara ta dukiyarsa ko da rasa mulkinsa ko da wani abu ne da zai sa shi bakin ciki da damuwa. Kare dauka wai shi kadai Allah subhanahu wataala ya taba jarraba da irin wannan ko ta rashin lafiya. Allah ya jarabi bayansa nagartattu tsarkaka masu daraja da kima da martaba a gurinsa, ya jarabe su da irin waɗannan jarraba daban-daban. Allah subhanahu wata'ala ya jarabi annabawa da abinda bai jarabi wasunsu da shi ba. Babu waɗanda aka tsangwame su a tsawon tarihin al'adam kamar yadda annabawa suka ga tsangwama daga gurin mutanensu. Aka nuna musu kiyayya, aka yi fito na fito da su, wasu ma aka kashe su. Fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Saboda haka akwai wadanda aka kashe su saboda me? Saboda abinda suke kira zuwa gare shi na gaskiya. Wadanda annabawan Allah ne, Ubangiji subhanahu wata'ala zabar su yayi zabin sa ne ya ba su wannan manzanci, amma kuma ya jarabe su da makiya. Wasu daga cikin annaba Allah ya jarabe su da rashin lafiya kamar annabi Ayyub alaihi salam. To da irin waɗannan za su sa mutum ya san cewa jarraba ba tana nufin Ubangiji subhanahu wata'ala baya san ka bane, a'a. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على قدر دينه فمن كان دينه سلبا كان ابتلاؤه أشد. النبي يقول أنا جرب المتاني وتوت أن نسك في قوة أنا ننسك في قوة شقات أنا ننجرب سنة النباوة سنة وندى في قوة تهنير سنة وندى في قوة تهنير. النبي يقول وندى الدين سيزم وتو mai ƙarfi ne to jarraba su za ta fi ƙarfi, wanda kuma addininsa ya zama bai kai haka ba to za a jarabe shi gwargwadon addininsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta yatruku al-bala يترك البلاء رجلا كو عبدا يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله سبحانه وتعالى يتجرب سيتجرب يلا تكنكري مثلا يفوكا سأدليل وانا جربر هريا كسنشي yazo yana tafiya a doran kasa ba tare da laifi a tare da shi. To sani cewa jarraba ta Ubangiji Subhanahu Wata'ala ba wai tana nuna Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya tsane ka ba ya ki ka ne yasa yake maka haka. Yayi wa annabawansa da salihai nagartattun bayi, don haka inda kiyayya ce da ba zai musu ba, saboda su masoyansa ne, waliyansa ne, haka ba kiyayya take nufi ba. Ubangiji Subhanahu Wata'ala zai ɗaukaka matsayinka ne da wannan, zai share maka laifuffukanka ne da wannan. Bawa ya rika jin cewa duk sanda ya samu wata ni'ima ga cikin nemomin Ubangiji da ya masa, to ya ɗauka cewa wannan falala ce daga Allah Subhanahu Wata'ala, ba yin kansa ba ne, ba dabararsa ba ne, ba dan shi ya fi kowa a gurin Allah bai sa ya bashi wannan, a'a, daga ɗaukan cewa wata falala ne daga Allah. Idan kuma wani abu ya same shi mara daɗi, to ya rika bincikar kansa ko wani abu, ko akwai wani laifi da yake yi, ko akwai wani zunubi da yake yi, kai ɗauka tsabar ƙiyayya ce ko tsana ta sa Ubangiji ya masa wannan, a'a, ya rika jin cewa shi karan kansa Ubangiji wato zai iya masa wannan shi karan kansa, saboda ya gyara wasu abubuwa, kuma saboda ya koma ga Allah Subhanahu Wata'ala da ƙasƙantar da kai da tuba, halayensa su gyaru idan da ba masu kyau bane. Allah Subhanahu Wata'ala yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Abinda duk ya same ka mai kyau, wato wanda kake so kake ganin kyansa, to ka sani daga Allah ne. Abinda kuma ya same ka marar kyau, to ka sani kai kai daga kanka ne. Ka rika jin wannan, awalan ma asabatkum musibatun قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لا شيء وصحبا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشي عند وتم مصيبة تساميكو على حال دا كم كنت جنيما نينكم بنينكم سيكو كلك أشي وتيا يا هك تساميهم. الله شيء قل كثير سو هو من عند أنفسكم أي دا كان كوكو كجاو كان كو ثم هك الله سبحانه وتعالى بايا زالن تربا سيدي مس فللا وما بكم من نعمة فمن الله. شيء دو أبين كوكي تشكي كوكي أينهم مورارسا ناني إما تكساني لغا ألاني وتفال لسا شيء شيء غدا ما يباكو بعدن كم في كوابا باكم دن كنا دول دبارا كون واحين دزي ساي دولي باكو با شيء غدا ما يباكو وإن غدا ما ذي إكرت وكاينسا. To mutum ya zama yana da irin waɗannan, wato yana fahimtar irin waɗannan abubuwa a zuciyarsa, su ne imanin da Allah Subhanahu Wata'ala ya ce duk bawa idan yana da irin wannan, to Allah zai shiryar da zuciyarsa. Wa man yu'min billahi yahdi qalba, wanda duk ya imani da Allah, to Ubangiji Subhanahu Wata'ala zai shiryar da zuciyarsa. Ƙarshe ya ce wallahu kulli shay'in alim, Allah masanin komai ne, babu wani abin da yake koyuwa ga Allah Subhanahu Wata'ala, daga ciki akwai abin da zai samu kowa ko zai kuskure wa kowa. Abin da zai same ka Allah ya san shi, abin da zai kuskure maka Allah Subhanahu Wata'ala ya san shi. Allah Subhanahu Wata'ala kai mana kyakkyawan zabi.
To amin sum amin, mala Allah ya saka da alkhairi. Yau tambayar mu ta farko ta zo ne wanda suke cewa malam da Allah, menene ma'anar wannan tasbihin, ko menene falalar karanta shi? تسبيح نشوى سبحان الله الذي توضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي دل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي أدى كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. سأقول لك هجية ثلاث ما يباوى.
وانا باشي دا وانا أسلي بحديثي نينا النبي صلى الله عليه وسلم بيتبتبا cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda haka bai halatta a jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, kamar yadda yake a wasu littattafai suna jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa la asla lahu, bai da wani asali.
To sai sakon wanda ya zo yake cewa malam ya halatta mutum ya canza sunansa zuwa na wanda ba musulmi ba don ya samu biza ta shiga wata ƙasa?
To kaga ya nuna ƙasa ce da take kin musulmi ba ta san su. Da haka ko sunanka musulmi ne kinka ake ba a san ka. Da haka me dalilin sai ka je wannan ƙasar? Sai daga cikin damuwarmu mu musulmi a yau. Kaga cewa musulmi wai ya damu saboda wasu ƙasashe na kafirai sun ce ba zai shiga ƙasarsu ba. A to menene su je ƙasarsu kai maka zauna ƙasarku? Annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin koyarwarsa ya hana musulmi ma ya rayu tsakanin tsakiyar kafirai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan hadisi da yawa da manzo sallallahu alaihi wasallama sun zo da hanin musulmi ya rayu tsakiyar kafirai. To indai ba wata larura ce da take mai ƙarfi da za su saka je ƙasar ba. Kawai saboda ka je buɗe ido ko ka je a ce ka taɓa zuwa ƙasa kaza, shike da haka yi ta ƙoƙarin ma sunanka Muhammadu ka cire wannan sunan kamar yadda sunanka John ko Mike, saboda kawai a baka ka shiga ƙasar ka ƙi sunanka da yake mafi tsada mafi daraja, saboda kawai ka samu buƙatar ƙafarka ta taka wata ƙasa wacce kana shiga ƙasar ba za ka riƙa ganin abubuwa na saɓon Allah, abubuwa da za su fusata Ubangiji subhanahu wataala sallah ta gudana a gurin. Irin waɗannan ƙasashen shigarsu kamar shiga ne ban ɗaki, zai ka je ka biya ba kayan matsufa ba abin da zai sa har ka shi kawai ka shiga ban ɗaki kai shi kuɗa ka kwanta. To ka ɗauka shigarka cikin wannan guri kawai irin wannan buƙatar ce za su kai ka. Amma har a duka tayar da hankali, Donald Trump ya ce ya hana wasu ƙasashen musulmi guda bakwai shiga ƙasarsa. Shi ke da duk duniya an tashi ana ta hayaniya ana ta ihu, ya kama an ce ya ce ba za su shiga aljanna ba. To menene wasu ma in suka shiga lalacewa suke, akwai da sun shiga sun yi ridda, akwai da daga shigar su saboda bukata irin wannan, tunda zai mai wacewa zai canza sunansa, wa ya san kuma nan gaba mai zai canza daga suna, kuma shikenan sai ya fara canza tufafin, sai ya fara canza al'ada, sai ya fara canza ya je wani gurin lokacin sallah ya ki tashi yayi. To tunda dole kai baka san ka gane musulmi ne, kaga ba za ka tashi kai sallah gaban su ba kenan, ka ki tashi kai sallah ko da haka karshe kaga addinin ma yana kokarin kauce masa saboda ya samu yardar su. Allah subhanahu wataala yana cewa walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu, yahuda da nasara ba za su yarda da kai ba sai ka bi addinin su. Saboda haka ba ka tsaya kana ta wani kwane-kwane wajen ka shiga wata ƙasa ka cire sunan ka mafi kyau, sunan annabawa ko sunan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sunan waliyan Allah, saboda kawai ka samu yardar wasu. Haka mata musulmi ya rika jin izza, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, ku rika jin cewa kuna da izza, kuna da kabin nan, ba za ku zo ku zo shike da ku je me dan ba mu shiga kasar ku ba, sakila ba Allah ne subhanahu wataala ya so ya tsare mu daga kazantar da za mu jefa kanmu a ciki. Allah ya sauke.
To abin sai sakon da ya zo daga Isuhu Faiki jihar Kaduna yake cewa malam da Allah da gaske ne yin lalle ko kunshi yana da asali a addini?
Eh, lalle akwai shi mana, abu ne da ake amfani da shi tun jimawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo samu ana amfani da shi, kuma ya yabi amfani da lalle. Akwai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-hinna sayyidu raihani raihanil janna, cewa lalle shine shugaban to kai abin kaishi na aljanna. Kaga wannan yana cikin al-mu'jam al-kabir na Tabarani, kuma hadisi ne tabbatacce. Akwai hadisin da jin hadisin Aisha ne radiyallahu ta'ala anha take cewa duk sanda aka wani ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fama da ciwon kai zai ce ya kaho, idan kuma ya ce yana fama da ciwon kafa zai ce ya sa lalle. To duk irin wannan ya zo a hadisai. Haka Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad ya ambaci irin amfani da lalle yake da shi. To haka wannan wani abu ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ana amfani da shi, kuma ya yabi amfani da shi. Na'am.
To tsara tabbata cikin assalamu alaikum, mallam tambaya ta shine ina so a gaya min ingancin wannan addu'a. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa mala'ikatak wa jami'i khalqik أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
وأنا رواية بتنقنت ما تفسكر سندي. ana cikin sunan Abi Dawud ruwa ce mai rauni ba ingantacciya ba ce wasu daga cikin malamai sun inganta ta amma ba kalmar asbah Allahumma inni asbahtuka ba kalmar asbahtu kawai dai Allahumma inni ushidu bi annaka ashhiduka wa ushidu malaikatak wa hamalata arshika wa jami'a khalqika ba tare da asbahtu ba amma dai wannan ruwayar bata inganta ba
tsayane shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam ana sallar azhar ne sai liman ya manta ya rage sujjada daya rak'ar karshe bai yi ba aka yi masa ishara amma bai fahimci abin da yayi ba sai da ya sallama aka gaya masa sannan ya sujjada ba'adi ba tare da ya ci ko dayar da ya rage ba shin hakan ya kamata a yi ko tsarayar da rak'ar ne za a yi Allah ya kara fahimta malam
to wannan limamin ya kamata a umarce shi je karanti yadda sallah take da sujudu sahwi wannan irin dai limanci ne haka irin wanda kawai dai babu wanda zai limancin kasan yawanci masallatan mu haka suke sai ga kawai dai a ga sawo wani mai dan cika ido sai a tura shi to aka yi rashin sa'a haka ta faru to kuma sai ga an zo an yi kwaba idan aka rasa sujjada an rasa wani abu daga cikin rukunan sallah wanda ba zai yi sallah ta tafi ba sujjada biyu din ne sai an same su babu wani abin da zai rukuni ne ba sujjada sahwi da za ta yi jabrin su ta dora wannan kariyar da haka lokacin da aka gaya masa cewa raka'ar mu da muka yi sujjada ɗaya ce akai tahiyya ba a yi sujjada ta biyu ba na farko dai su ma mun ya kamata da a lokacin su yi masa tambihi bai kamata har ya zauna ya tahiyya ba su yi masa tambihi bai fahimci cewa akwai matsala su ma dai kaga wasu ne wanda su ma dai akwai bukatar a ce sun fahimci ya ake bin sallar kanta to inda za a samu hakan a samu duk su yi shiru tare da shan sujjada ɗaya aka yi har a yi tahiyya su ba su yi tare da su ya yi sallama a yi tare da su sannan kuma su juyo suna ce liman sujjada ɗaya fa muka yi to da za ta faru haka abinda za su tashi shine su tashi wannan sallar za su yi ilga'inta za su soke ta gaba ɗaya ba afuwar wannan raka'ar za su tashi su yi raka'a guda a madadin waccan da ta rasa sujjada ɗaya in suka gama aka yi tahiyya aka yi sallama to sai su yi kuma sujjada ba'adi anan an yi ta ne saboda an samu ƙari ga wata raka'a can amma gurguwar raka'a ce to amma ta shigo cikin sallar to shine dalilin yin ba'adi amma yanzu da ya yi ba'adi sallah ba ta cika ba ai ba ba'adi ake yi ba kamar ake yi ba ba'adi ba shi ba kuma ba irin wannan rashin cikar ba rashin cikar da ake yi ba'adi an kamar wani abu na wajibi ba rukuni ba na'am
to sai wannan tambayar kuma take cewa malam ya halaccin yankan mace daga Abdulaziz Awwal Rarum
babu komai idan mace ta yanka dabba idan tana da karfin zuciyar da za ta yanka ta san yadda ake yanka za a iya ci za a ci yankanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an harar dama wa zikira smallahi alaihi fakulu abinda duk aka zubar da jini aka yi amfani da abinda zai zubar da jini wato wuka mai kaifi ko wani abu tsingaro mai kaifi wanda dai za a yi yankan kamar zunin ya zuba sannan kuma an yi bismillah annabi ce ku ci kaga bai faɗi cewa ga sai idan wane ne yanka ba sai idan wane ne namiji ne ko mace ce ta yanka a cikin sahih bukhari akwai hadisin ka'ab ibn malik radiyallahu ta'ala anhu cewa wata daga cikin bayinsu tana kiwon dabbobi ƙananan dabbobi sai ta kula wata tana neman za ta kasa to tana alamar mutuwa haka sai ta ruga ta samu tsingaro wato ta yanka dabbar to shine da aka kawo masa ya ce to ba za mu taba ba sai mun je mun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai an aika an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam to shine bayan an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya je ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa iya ci masu ubani su ci shine ubaidillah wanda shine ya ruwaito hadisin daga Nafi yake cewa abinda ya fi birge ni a hadisin kasancewarta wato baiwa mace kuma baiwa to ka kaga ba wai kawai ba mace ba koda bai wace a cikin matan ba da ta yanka zaci saboda haka wannan wace ta yanka dabba za a ci akwai ruwayoyi haka da ake kamar ruwaya daga Malik yana karhanta abin amma ba hadisi ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba kuma ba hanawa ba ko cewa yi in an yankan bai yi ba kuma akwai ruwaya da take a kasan wani yana garin ba komai saboda haka za a iya cin yankan mace dan ta yi
sai shi kuma Usman Ilyas Muhammad yake cewa Allah ya ƙara wa mara lafiya tambaya ta ita ce shin mace za ta iya yi wa mijinta zihari ko kuwa hukuncin maza kaɗai ya shafa ce yana son ƙarin bayani
zihari miji ne yake wa matarsa ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim ba wallahi yuzahirna min rijalihim ko min azwajihim haka namiji shi yake zihari in ba haka ba ai da an samu matsala duk matar da ta ji ba za ta iya abinda ba sai ta ce ta yi zahari da mijinta kawai yana ji yana gadi ko ya haƙura so mace ita ke namiji shi ke zahari da mace ba mace shi take zahari da mijinta ba
to ne ce kuma assalamu alaikum mallam ina da tambaya ne mutum ne yayi wa mahaifiyarsa ajiya na kudin aikin haji ma'ana deposit sai ya rasu alhali ba ta kai ga zuwa makar ba shi ne ke tambayar ya waɗannan kuɗin suna cikin gado ne ko kuwa sun riga sun zama nata
to akwai abinda malamai suka yi magana babin kyauta hadiya ko hiba inda za ka yi mutum kyauta za a yi wa mutum kyauta sai wanda ya kyautar sai ya rasu kafin kyautar ta je hannun wanda aka yi wa to malamai sun ce za ta dawo gurin magada ne in sun ga dama su ce riƙe su zartar sun ga dama su abin nan wasu daga cikin malamai suna cewa za ta shiga ba cikin gado ne ba maganar ko su zartar sun ga dama ba za ta da cikin dukiyar gado ne in ya so in an raba gado kuma wanda ya ga zai masa alheri cikin magada ko su suka saka ga za su yi masa alheri sai kuma su haɗa su ba shi matukar kyautar ba ta je wajensa ba wannan kyauta ba ta zuwa gurin mutum sai yayi housing sai ta zo hannunsa ba'ana yana iya tasarrufi da ita zai iya sayarwa in ya ga dama shi ma zai iya bada kyauta shine kyauta ta zo hannun mutum in abinda ake karba ne da hannu ya karba da hannunsa in abinda ake karbar wasu abubuwa ne da suke nuna mallaka kamar a ce fili ko gida sai ya dauko shi takardun gidan ya danka masa kaga shikenan yanzu yana iya zuwa sai da gidan tunda ya zo nashi rubutawa a takarda kawai a ce wane na bashi kaza in ba an bashi ba baya zama hauzi baya zama karba hiyaza ba zai zama ya karba ba to shi kaga wannan hauzi da za a bayar sai an je an bayar da sunanta an rubuta ya dauko takardar da ya biya ya bata yanzu tana iya karbar wannan abu ya zama zai iya zama hauzi ne ta zama na iya zama nata kaga anan in aka tashi rabon gado ba za a ce a karbo wannan takardar ba a je a ciro wannan kudin amma idan kawai zuwa ya ba da kudin ya riƙe takardar a gunsa bai ba ta ba to ba ta ya hau ta ya hauzi anan ba ta karba ba saboda ka in har ya mutu za ta zo cikin dukiyar magada saboda ka sifar abin kala biyu ne ko dai da ya rubuta aka je aka biya trustee da ya abin da ya zo ya danka mata kaga ana ta karba a matsayin wani kyauta ce da zai mata zai kara mata wani abu nan gaba ya mutu karin da bai yi ba wannan shikenan ba sai magada sun yi mata ba a da ya rubuta ya ci gaba da riƙe kayansa bai bata ba to anan ba ta yi hauzi ba ta karba ba don haka in ya mutu sai dai kawai su bayan sun gama rabon gado in sun ga za su biya mata kuma sai su taimaka su biya mata amma dai yanzu kudin zai koma cikin magada a cikin dukiyar magada wallahu a'lam
ta sai sako na gaba shi kuma yake cewa mallam tabbas ita ce menene hukuncin mutumin da ya saki mace kuma ya hana ta idda a gidansa daga nura dawakin dakata
to idan saki na ɗaya ne ko na biyu ba haƙƙinsa ba ne ya hana ta yin idda a gidansa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ce ta zauna ba wai shi mijin ne zai ce da gada ba ta zauna ba Allah ne ce ta zauna la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah kakku fitar da su da gida da jinsu, hanawa Allah yi, kakku kuskura ku fitar da su da gida da jinsu, su ma kasu fita, sai dai in sun zo da wata alfasha bayyananniya, wato mace ce take idda a gidan mijinta, sai kuma ya ganin cewa wai tunda ya sake ta, sai ta rika zuwa da wasu samari ko ta rika zuwa tana kunna kaɗe-kaɗe ko wani abin da zai dame shi, kuma a yin gaya mata ta ƙi dainawa, to kaga wannan sai kore ta, zama ba gidanta ba ne. Wannan sakin na ɗaya da na biyu shi ne mace take yin idda a gida take da sukuna, take da nafaka, zai ciyar da ita, zai kuma bata ta idda nan. Idan saki uku ne, to ba ta da wannan. Da saki uku ne shikenan sai ta je tun da babu magarar komai, daman ai tana zama ne a gidan ta ce idda saboda la'allah Allah ya yuhdisu ba'da zalika amra, abin da ya fada ta yi wani abu al'amari kuma sabo ya zo ya auku ya ga cewa ya huce, kuma ya ga yadda ita ma watakila abubuwan da yake ganinta da shi ya daina ganinta da su, shikenan sai ga an dawo an sulhunta. Amma ai saki uku kaga babu komai, to wannan ba ta da gurin zama, saboda haka zamanta ta yi idda a gidansa a sakin farko da sakin biyu ba zaɓinsa ba ne, doka ce ta Allah, dole ne ta zauna, dole ne ya bata ta zauna, sai dai idan akwai cutarwa gare shi tare da shaidu da za su tabbatar da hakan ba kawai zargi ba, to a lokacin ne za a umarce ta lalle ta fita.
Sai mai sako na gaba wato Gazali yake cewa malam menene ingancin hadisin da ya ce mu rika karanta suratul kafi a ranar juma'a?
To akwai hadisai sahihai na karanta suratul kafi, cewa wanda yake karanta farkon ayoyin suratul kafi ko karshen ayoyin suratul kafi Allah zai tsare shi daga fitinar dujjal, wanda ya inganta yana cikin sahih muslim, bai kayyade shi da ranar juma'a ba, kowace rana ma mutum ya ga dama ya karanta yana iya karantawa. Karanta suratul kafi a ranar juma'a ba haramu ba ne, tana cikin kwanakin da koyaushe kaga za ka rana karanta ranar juma'a, ranar alhamis, ranar abin nan. Akwai hadisin da ya zo da kayyade ranar juma'a, cewa wanda ya yi karatunta ranar juma'a za a haskaka masa tsakaninsa kamar tsakanin ina ne da ina ne, ba baina huwa baina makka ne ko ka'aba ne da sauransu, bai iya tuno lafazin bizzat. To wannan hadisin akwai maganganu akan ƙarin kalmar juma'a din, ba wai ta karanta kafin ba, karanta kafin yana nan, amma shin sai a ranar juma'a? To wannan shine tattaunawa ta ilimin hadisi a ake sabani. Magana dai ni a wajena mafi inganci shine ƙarin ranar juma'a din bai inganta ba, amma wannan ba yana nufin ba kanka karanta ba, yana nufin a ruwayance a hadisance zaka ce sai annabi ya ce sai ranar juma'a, to shine ake tattaunawa. Amma dan ka karanta wannan zaka yi karantawa, in ka shiga masallaci ka karanta a ranar juma'a, a'a kaga dama ka karanta a ranar Asabar, ranar Lahadi, wanda duk za ka iya kai babu wani haure a ciki.
Kitana shi kuma yake cewa malam dan Allah me ake fara yi wa jariri, kuma ya ake rada masa suna?
Kamar ya me ake fara yi masa
idan aka haife shi?
To aka haifa jariri farko abin da za ka yi addu'a, addu'a ربني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في مساء الدعاء الله سبحانه وتعالى يتقلي شيء يتقلي أبن كسامو لك شيطان يتقلي ذرية زي حيفا شيء ما ننقبا لك شر شيطان سنقوم كذاب مساء ما في كان سوناي wanda yake da asali ko kuma wanda yake da alfanu yake da alfa'alul hasan, sai zaɓa wasu sunan annabin Allah ko sunan sahabin manzon Allah ko sunan salihi, wani suna ne mai kyau wanda shi ma in ya tashi ana kiran shi da wannan sunan zai ji daɗi, ba ka ɗauko wani suna ba wanda ba shi da asali ko ma ma'anarsa ba mai daɗi ba, ka yaɓa masa kawai saboda kana son ka birge, zaɓa masa kyakkyawan suna. Sannan baya ga wannan kai masa aqiqa ra'ayinan sa na bakwai, a yanka masa namiji ne a yanka masa rago biyu, idan mace ce a yanka mata guda ɗaya. Sannan masa aski a yi sadaka da awan wannan gashin da azurfa, to amma da azurfa ba ita ce ake amfani da ita a matsayin kuɗi ba, sai ka kintance abinda kake ganin zaka iya sadaka da shi sai ka yi. Wannan mustahabi ne, ba wajibi ba. Wannan shi ne abinda aka sani ana yi idan an yi wa mutum haihuwa. Duk wasu abubuwa da za su faru a kan wannan sai dai a al'adance, ba wai a addinance ba.
To sai sako na gaba da ya zo yake cewa malam, menene ingancin hadisin da ke cewa mutum a riƙa duba lafiyarsa duk kwana 40 sunna ce daga Umar Ado Inuwa Shishe?
To dai ban san wannan hadisin ba, ban san shi ba, inda aka ce duk sunna ce a duka. Kamar ta a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a da wata asibiti da ake zuwa duba mutum, wanda ya ce Annabi ya faɗa haka sahabbai su riƙa zuwa asibiti ana duba su. Ba ma za ka je ana magana cewa ga wani likita cikin sahabbai a ce wani likita ne, in ana rashin lafiya a je a nemo shi ya zo ya dudduba. Ban sani ba ko ka taɓa karanta wannan, ni dai tarihin sahabbai ban taɓa jin wannan ba. Su a wancan lokacin abu ne wato cikin sauƙi, idan mutum ya yi lafiya a gida an san ɗan abubuwan da ake sha da ɗan abubuwan da ake ɗan shafawa da ɗan irin abubuwan da ake kawai a gida za a yi masa magani. In wani ya kawo masa dubiya ya ga ba ya da lafiya, in yana da wani masaniya kan wani abu ya ce a ɗan masa kaza a masa kaza. Wannan shi ne haka rayuwar suke, ba a ware wani guri aka ce ga asibiti ba, ba a ware wani mutum ba aka ce wannan likita ne a riƙa zuwa gurinsa yana duba mutane yana ba su magani. Ba wannan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bare har a ce ya ce a riƙa zuwa ana duba ka. So daga jin kalaman ma ka san wani abu ne wanda babu shi. To kamar ce Nabi ya ce kana da mota ka riƙa duba abin nan ruwanta akai-akai. To akwai mota ne a zamanin manzon Allah, to irin wannan ne.
To sai na shi kuma yake ce assalamu alaikum malam, tambaya ta shi ne wai bayan ya yi fitsari ne ya yi tsarki ya yi alwala, so yana cikin sallah kuma bayan ya yi raka'a biyu ko uku sai ji kamar ruwa ya ɗiga daga jikinsa, shin zai ci gaba da yin sallar ne ko kuwa sallar ta ɓaci?
Idan ya ji danshi da ma'ana ya warware alwalarsa, in kuma kawai wahami ne kawai yana saƙa masa ne haka ya ci gaba da sallarsa. Amma in har ya ji danshi ya taɓa jikinsa, in ya ji danshi cikin sai ya katsa sallar.
Wani kuma yake cewa assalamu alaikum malam, tambaya ta shine me hukuncin mutanen da za a ga a lokacin sallah, wato da lokacin sallah yayi amma suna yin nafila daga na fauzi ya tsin kaya karaye?
Ko wanga ne mai nafauzi yake nufi wanzu lokacin sallah ya sai nafila
ko an tada sallah
liman ya tada sallah? Idan liman ya shiga sallah aka ikama liman ya shiga sallah, to sai a yanke dukkan wata nafila sai wannan da ake sallata ta farilla da haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salah fala salata illa al maktuba, idan aka ikama sallah to ba kuma sauran wata sallah sai ta farilla din. Wata ruwaya fala salata illa allati uqimat, sai wannan da aka yi ikama ita ce za a ci gaba da sallata. Don haka ba daidai bane ka shigo ana sallah kai kuma ka tsiri nafila, wannan kuskure ne.
Sai shi kuma wani yake cewa fatan alkhairi ga malam, sannan yake tambayar itaki sharaman a hasanta ilaihi, shin hadisin annabi ne? Allah ya saka malam da alkhairi.
Wannan ba hadisi ba ne, la asla lahu, ba ya da asali kamar yadda Sakhawi a cikin littafinsa al-Maqasid al-Hasana ko al-Ajluni a cikin littafinsa Kashf al-Khafa suka kawo shi, ba ya da asali. Kuma dole ma a fassara shi da cewa ana nufin mutumin da yake na banza, ba mutumin kirki ba. Wato sharra man ahsanta ilaihi idza kana la'iman, wato mugu ka taimaka wa mugu, to karshe in ka tashi muguntar kai ma zai tuyu ta kanka. Amma mutumin kirki ai ba haka yake, mutumin kirki in ka masa kirki zai zama mai kirki. Ana cewa hal jazaa'u al-ihsan ila al-ihsan, متنبيه لك إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. لأن ذاك كيوتا تاوى متمن ديكي من كيركي متمي درجة تسيك ملكيشي سيزا مناكا كاقا شي كريمي دسنا كانا كيوتا تاوى زي ركا جن إحسان شاو زي من تادشي زي ركا سنكا زي ركا كيما كوكرينيا زي كيوتا تاوى. Amma wa in anta karamta la'ima tamarrada sai kuma ka jawo wani mugu kace zaka rika taimaka masa to shi ko lokacin zai rika jin tsoron shi kake ji ba don haka dinan da ka dan janye taimakon ka ko baka yi masa ba to zai fara barazana mu wani zai rika yawa haka dan abin da ya saba babu shine to bari zai gani to kaga tamarrada sai fara nuna shi fa zai iya maka tawaye zai yi maka abinda yanzu kai ta gani kenan zama cikin karkar yan siyasa ana bashi ya ta yabo rana da ba a bashi ba shikenan kuma sai ya shiga zage zage sai da yana zagin wanda yake bashi jiya to kaga wannan ba dabi'a bace ta mutanen kwarai ta mutane masu daraja dabi'a ce ta kananan mutane da basu abinda suke ba
to sai wannan mai sakon shi kuma yake cewa mallam yana neman karin bayani ne akan IVB na kusa da na karshe cikin surat Muhammad inda Allah yake cewa idan kuka imani kuka yi takawa za a cika muku ladan ku ba za a tambaye ku dukiyoyin ku ba daga Abubakar lawan bebeji
eh ina nufin ayar da take cewa innama innama alhayatu dunya innama alhayatu dunya mata wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها يحفكم فتبخلوا ويخرج أذغانكم وبنجي سبحانه وتعالى إلى شيوا رأيوا الدنيا بأولا أبو بچي فاتشي واساتي دولجي واساني الكوي دولجي وإن تؤمنوا وتتقوا وما يكون كي إيماني كوك جزء من الله yuktikum ujurakum zai ba ku ladaddakin ku wato kar ku shagaltu da duniya ta dauke muku hankali ku rike Allah subhanahu wataala ku yi imani da shi ku yi aikin da'a ubangiji zai cika muku ladan ku ranar gobe kiyama sana wala yasalkum amwalakum ba zai ne muku bayar da dukiyar ku gaba ɗaya ba sai dai abin da yake da wajibi dan gurgurdan abin da zaka fitar na zakka shine kawai zai tambaye ku cewa ku amma ba za a ce ku tattaru dukiyar ku ba saboda kun yi imani kun yi jin tsoron Allah duk ku kawo dukiyar ku gaba ɗaya a tattara a karbe shine wala yasalkum amwalakum in yasalkumuha inda a ce Allah zai ce ku kawo dukiyar ku duka duk wanda ya zama mu'mini to duk abin da ya mallaka ya tattaro ya kawo shi saboda ya yi imani fa yuhfikum yanat Allah ya matsa muku akan haka Allah ce tabkhalu ruwa za ku yi haka ai ta bin mutum yana ta nokewa yana ta nokewa ko ya ibo dan kadan ya kawo yace shi abin da yake da shi kenan wa yukhrij adghanakum to daga nan sai ubangiji subhanahu wataala kuma ya fito da abin da yake cikin zuciyar ku na kin san ciyar da dukiya fi sabilillah saboda haka wannan shine abin da ayat take magana ha antum haula'i to da aula litunfiqu fi sabilillah wa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsihi wallahu alghani wa antum alfuqara وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم تشيني قرشا غير نعم
تسيت مبير دا تزود دا ميمنا هو تورا تكي تعمال منين هو كنت مچن دا تيوان كا نهايدا تيكما يداو أما زباد إيه يساكي أو كيوا شنزات ساكي وان كا كوكوا باسيتا ساكي وا
اندي هري عزبو اندي هري عزبو تو ذات ساكي وان كا
kuma Allah ya saka alkhairi masraro duka da wannan musaka karshen shirin a wannan mako tare kafin sallama kuma fa za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambobin waya muna 0805544413 da kuma 0707778442 da kuma adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook amaridin shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangaren nazarin shara da addini musulunci da jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku sai kuma Bashir Idris Ungogo wanda shine ya tattara mana sautin akan na'ura ana tsigirin Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.